barka da la'asariya shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau za mu yi magana ne akan tarihin masarautar zazzau
to kasar zazzau da yake daga cikin wato kasashe za a iya cewa na kasar Hausa ita zaria kusan za a iya cewa mahada ce wacce ta jawo mutane daban-daban dan gudanar da al'amura na shi gaba
kira sashen Hausa a Kaduna ya samu zantawa da wani masanin tarihi sun tabo batutuwan tarihin wannan kasa ta zazzau tun kafin mulkin mallaka jama'a sai ku gyara zama ku jiyi a kwatar radio ku kusa don sauraron shirin yau da gobe kafin dai mu tsinda mu cikin shirin ke zara in an ce miki zaria zazzau ta gani me kike yi
Zaria Queen Amina
ko kina tunanin sarauniya Amina
sarauniya
da wannan makarantar nan na Kaduna
eh
ni in an ce min Zaria ina tuna ina mama na yar Kano ce
eh
sai dai in san cewa da wannan ne ake shira to an kusa ina Kaduna
wani
abu hakan nan sannan kuma akwai wakan nan na Atinne Jibo ban san ko kin tuna wakan nan ba
na san wakan na tuna ta
ban san ko kin tuna wannan wakan nan ba na
na tuna ta
oh dan alewa dan almajirma da ko ince kin san Ibro yakan yi ya kwaikwayi wannan wakan nan wato ba mu samu ainihin asalin shi wannan wakan ba amma akwai wanda Ibro yayi a wasan kwaikwayen shi
a wasan barkwancin sa
wasan barkwancin sa ban san ko kin san wannan wakan ba
sauraro zamu je ga Isa Lawal Ikra wakilin sashen Hausa a Kaduna da bakon da ya samu tattaunawa da shi wanda zai gabatar mana da kansa
to sunana Dr. Salisu Bala malami a sangayar koyar da tarihi Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria na matakin senior lecturer a wannan shekarar zan kai ga matsayin associate professor a fannin tarihi sannan kuma ina matsayin management staff kuma head of research shugaban sashen bincike na ilimin tarihi a gidan tarihi na Arewa House cibiyar adana kayan tarihi da kuma bincike na ilimi karkashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma ni fellow ne na American Council of Learned Societies wato kungiya ce a New York wanda ke la'akari da wato mutanen da suka yi fice wurin bincike da kuma harkar ilimi a sassa daban-daban na shugaban dan adam
Dr. da yawan mutane ga su ko su a kasar da wasu a sashi na kasar nan suna jin tarihi amma a karance ku ne masana akan yadda tarihin ya taso me zaka ga yawan mutane game da tarihin kasar Zazzau
to kasar Zazzau da yake daga cikin wato kasashe za a iya cewa na kasar Hausa kaga akwai kasar Kano akwai kasar Katsina akwai bangaren Gober su ma duka kasashe ne na Hausa to haka kuma akwai kasar Zaria to kasar Zaria da sauran waɗannan kasashe ko kuma yankuna da na ambata kusan suna da daddaddan tarihi kamar yadda daular Ottoman take da daddaddan tarihi kamar yadda wato daular Songhai da daular Mali suke da daddaddan tarihi fanni daban-daban na cigaban dan Adam ita Zaria kusan zai iya cewa mahada ce wace ta jawo mutane daban-daban daga sassa daban-daban suka zo suke haduwa a wannan wuri dan gudanar da al'amura na shugaba akwai abubuwa da dama da suka jawo jama'a suka zo suka zauna a kasar Zazzau tun wancan lokaci kuma ana magana ne akan daruruwan shekaru idan ka duba baya zaka ga cewa akwai ruwa wanda Allah ya samar a kasar Zazzau wanda yana daga cikin abin da yake jawo mutane akwai abin da ya shafi kasan noma wuraren kiwo saunuka kamar dutsen kufena da sauransu waɗanda suka zamanto kariya ne ga mutanen da suke zauna a wannan wuri tun lokacin da dan Adam yana amfani da dutse wurin sassaka abubuwan da zai amfani da su wurin nema ma kansa abin da zai ci ya sha ake da mutane a cikin kasar Zazzau wato Stone Age period sannan har aka zo lokacin da dan Adam yake amfani da karfe Iron Age period wurin sarrafa kayayyakin noma da sarrafa kayayyakin farauta tun wannan lokaci akwai mutane da suke zaune a wannan birni na Zaria da ake kira da kasar Zazzau to wannan idan ka duba a bayan nan akwai lokacin da za a ce bayan musulunci ya zo ya zauna da gidansa a kasar Zazzau a sassa daban-daban kuma aka samu manyan malamai suna zuwa misali in ka duba akwai Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Magili ya zo ya zauna a kasar Zazzau bayan ya buru Katsina kuma ya zauna a kasar Kano wannan ina maka magana wurin karni na karshen karni na 15 zuwa karni na 16 a lokacin akwai malamai sannan kuma bayan nan ka lura za ka ga cewa mahada ce kamar yadda na ambata ta kama ga mutanen Borno suna zuwa su mahada a wurin mutanen da suke zuwa daga gabaci daga yammaci suna tasowa su zo su hada a wannan wuri su zo su zauna sakamakon wannan da kuma yanayin abubuwa da suka shafi kasar noma ruwan sha da kuma wurin kiwo na dabbobi ya sa mutane suka maida wurin zama duk inda mutane suka taso sun yi ayyari daga suna yada zango a kasar Zazzau ba dan komai sai dan saboda dan Adam yana samun abin da yake bukata a wannan kasa ta fuskar abin da zai ci ya sha da sauransu shi yasa za a ga cewa akwai unguwanni da suka bunkasa a wancan lokaci kafin lokacin da za a ce maka Turawa sun zo kafin ma lokacin da musulunci ya zo akwai mutane daban-daban misali za a ga akwai cibiyoyi na addini a kasar Hausa kusan za a iya cewa guda uku ko hudu wanda a lokacin kafin zuwan musulunci jama'a suna amfani da wayannan wuraren wurin gabatar da bautarsu irin ta wannan zamanin misali in ka duba za ka ga dutsen Dala a Kano wuri ne cibiya ce ta addini na gargajiya in ka duba dutsen Kwatarkwashi a Zamfara cibiya ne na addini na gargajiya in ka duba dutsen Kufena a Zazzau cibiya ce ta addini na gargajiya to wannan shi ke nuna maka cewa tun da dadewa daruruwan shekaru ko fiye da shekara 1000 da suka wuce akwai jama'a a kasar Zazzau da suke gudanar da harkoki na yau da kullum ta fuskar cinikayya ta fuskar mu'amala ta auratayya ta fuskar abin da ya shafi shugabantar jama'a da sana'o'i iri-iri na hannu da mutane suka shahara a kai wurin gudanar da al'amuransu
ya sanan shugabanci ko mulki kamar irin na sarauta kafin zuwan turawa a kasar Zazzau.
A kasar Zazzau akwai wasu sarautun da suke a kasar Zazzau kafin ma zuwan yakin shugaban Fodio a shekara ta 1804 zuwa shekara ta 1806 aka yi a cikin kasar Zazzau, wanda wannan tsari sun yi da akwai sarki, sun yi da akwai kuma shugabanni irin na kungiyoyi daban-daban wanda suka shafi kungiyoyi ne na sana'o'i. Misali za a ga akwai sarkin masaka, akwai sarkin marana, akwai sarki na kasuwa. To duk waɗannan mutane akwai su, sannan akwai irin sarki yana da wazirin shi, sannan kuma akwai tsari irin na masu unguwanni da sauransu. Abin da yake faruwa shine a wancan lokaci sun samu damar da za su kyale mutane su zo daga sassa daban-daban su zo su zauna a kasar Zazzau, ba dan komai sai saboda duk wanda zai zo, zai zo da ilimin shi, zai zo da kwarewar shi, zai zo da dukiyar shi, zai zo da abin da ya fi shahara a kai, sannan zai kawo kasar. Akwai malamai da suka shahara wurin zuwa kasar Zazzau, akwai sarakuna da suka dinga gayyata malamai suna zuwa su zauna. Misali zan bada, akwai Sheikh Umar Alwali Zaria, gayyata shi aka yi sakamakon rashin lafiya da wata ƴar sarki take ciki, da ya zo ya bada maganin yau aka warke ya samu wurin zama. Suka ga cewa malami ne wanda ya kamata su rike shi. Akwai Sheikh akwai shehune da yawa, akwai kamar malaman suna nan da yawa. Akwai Sheikh Abdulkadir Zaria, shi ma kaga daga kasar Nufe ta so yazo ya zauna nan, kuma ya zama dan gari ya hayyafa ƴaƴan shi su kalifofi ne. Akwai su Sheikh Malam Nahiya, akwai Sheikh Shitu Kusfa wanda yazo kasar Zazzau a shekara ta 1835, yazo ya zauna a wurin bayan takaddama da aka samu tsakanin shi da malamai irin na Kadarawa a daular Sokoto a wancan lokaci. Da ya tashi dawowa bai zame ko yana ba sai nan ne suka kafa yankin Kusfa da ake magana a yanzu.
Ko shi sa ake danganta manyan malamai da shi yankin Kusfa a Zaria?
Eh, saboda ya zo da sararai da yawa, kuma ba ma harkoki na waraka ko wani wasu rashin lafiya ba, abubuwa da dama da suke damun dan adam, kamar a ce cututtuka na gorarraji da yake damun yara, da abubuwa dai da ya shafi mace-mace, yawan mace-mace, da abubuwa da suka shafi cututtuka da ake samu a ruwan sha, duk za ka ga ya ba da tallafi ba dan kaɗan ba a wannan lokaci, dan ba a nan yake a zaune ba, zuwa ya yi shi ma. To yawanci malaman za ka ga akwai waɗanda suka zo ma daga Misira, suka zo suka zauna a nan. Shi yasa za ka ga yawanci, misali a wancan lokuta, za a ga kafin zuwan turawa akwai ganuwa a garin, bayan ganuwan nan sannan akwai kofofi. Me ma'anar wannan ganuwa? Ganuwar nan an yi ta ne ba dan kullum sai dan ta samar da kariya ga jama'ar kasar Zazzau. Misali daga mahara wanda suke zuwa daga ƙetare da yawa, ka gani? Misali aka kuma zamar da kofofi na shiga garin, kofofin nan su ne suke tantance waye dan gari waye dan yazo daga waje. In kuma ka shigo cikin gari sai an gane waye kai, sannan kuma sai rahoton ka yaji ga mai unguwa, sannan ne ake iya barin mutum ya shiga. In lokacin kasuwa ne ana tantance wani irin kaya ne yake zuwa daga wani yanki, ta hanyar kofofin da ake samu. Misali za ka ga akwai kofofi kamar za a iya cewa akwai kofar doka. Wannan kofar doka da aka yi ta, an yi ita ce kusan farko kofa ta farko a Zazzau a kasar Zaria. Wannan kofa a wajenta akwai bishiyoyi inda ake zama, ake yanke hukunci, ake zartar da abubuwa da dama, shi za ake kiranta da suna kofar doka. Ma'ana ana yin dokokin da suka dace da wannan zamani da kuma abin da ya shafi mutanen suke zaune a wannan gari. Kaga kofar doka, saboda zama da ake yi na majalisa a wannan wuri, dukan waɗannan mutane wakilai ne na sarkin gari suke zama a wannan wurin, suke yanke hukunci game da masu shige da fice, da kayan da za su shigar, da kuma kuɗin da suke biya na haraji kafin su shiga cikin babban birni. Sannan in ka duba za ka ga akwai kofar Gayan. Ita ma kofar Gayan wata kofa ce wanda aka yi ta a wani bawan Allah ne da ake ce masa mayaki, ana ce mashi Gayan. Shi kuma wannan bawan Allah ya zo ne, ya zauna a wannan wuri. Abinda yake fama da shi, abinda ya shahara da shi, shine yana la'akari da dukkan koguna da kududdufai da suke cikin kasar Zaria shine aka ba wakilcin su to amma yana zaune ne a Igabi tasowa yake biyo ta wannan wurin yana zuwa yazo ya gudanar da ayyukan shi ne da kullum sannan ya koma amma duk abin da ya shafi ruwan Zaria shine ke da wakilcin wannan to sai wata rana sarki ya tambaya ya ce shi wannan bawan Allah wai ta ina kake biyuwa ne ka shigo cikin garin nan sai ya fadi ta hanyar da yake shigo sai ya ce to a sa mu wannan kofar so nan kofar gayan kaji dalili sannan bayan nan akwai kofar jatau shi ma kofar jatau jatau wani shi ma mayaki ne wanda yake da asarare da yawa shi wannan bawan Allah ya shahara wurin wato kare mutanen gari da kuma abubuwan da mutane ayi riski shigowa da shi na kasuwanci a wannan gari saboda haka saboda sadaukantakar sa da kuma korewar shi da iya wato kula da dukiyoyin sarki sai zaman to sai aka ce a sa ma wannan kofa kofar jatau
amma malam menene asararun nan ne sun da zakanci
asararu shine sirrika
Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga hirar Isa da Dr. Salisu Bala domin jin ma'anar asararu.
Amma malam menene asararun nan ne? Sun da zaka ke.
Asararu shine sirrika na magunguna da ake amfani da su wurin samun mutane waraka ga abubuwa na cututtuka da ke damun su. Walau ga yara, walau ga manya, walau ga mata da sauransu a wani lokaci. To sannan akwai kofar kona. Ita ma kofar kona an samar da ita ne ba don kuma sai dan saboda akwai wayansu mutane da ake kira konawa mutanen nan konawa mutane ne wadanda suka yi ayiri daga wurare kamar su Misir da suka taso suka zo yawanci an ce malamai ne wadannan mutanen in sun zo suna zuwa su sayar da littattafai sannan kuma su zauna su ba da ilimi sannan su ci kasuwa sannan su dibu kayayyakin da aka fi amfani da su a wannan kasuwanni kasuwa ta Zaria su mai da shi garuruwansu to sakamakon waɗannan abubuwa sai zamanto duk sanda mahara suka kawo hari waɗannan mutanen suna zaune a wurin ba tare da sanin sarki ba sukan kare garin Zaria ta wannan bangare sannan labari da yake ga sarki shi ne sai sarki ya ce to a samu wannan wuri tunda mutane suna haurawa kuma ga masu kare su a samu wannan wuri kofar kona kaji dalili kenan sannan akwai kofar kibo ita kofar kibo sunanta ya samo asali ne daga kibo wato kibiya wato kibo inda akai kofar akwai tsaunuka da duwatsu nan mutane suke zama musamman kamar waɗanda suke yan fadar sarki suke zuwa su tsaya dan suna hangan mahara idan sun taho kafin su zo sai su ringa harban su da kibiyoyi dan su koma su kare garin Zaria daga wannan farmaki da suke kawo shi ma anan sai aka ce a samu wannan kofa kofar kibo to akwai kofar galadima kofar galadima galadima wani suna ne na basarake yawanci a kasar Hausa an sani kamar kingmakers ne su ne suke samar da sarki to yawanci jama'ar shi galadima a wannan wuri sai zamanto suna zaune idan suke kula da dabbobi na sarki dawaki ne dokuna kenan shanu ne tumaki ne da sauran dabbobi da sarki yake amfani da su wurin harkokin yau da kullum raguna da sauransu to sai zamanto saboda hidimar da suke ma sarki sai aka ce a samu kofar galadima da wannan wuri to sannan kuma akwai kofar banzazzo ita kofar bai sun canfa ta cewa suke wai duk wani sarkin da ya fita daga wannan kofar ya fita ko yaki ko wani abu inda ya fita da wannan kofar to ba zai dawo garin Zaria ba saboda haka sai zamanto ba ta da muhimmanci sosai kamar sun canfa ta mutanen da to misali da ake bayarwa akwai sarki makau lokacin da aka zo misali jihadi a shekara ta 1806 a kasar Zazzau kasan an fara jihadin a gobir shekara ta 1804 to amma gari ko wani gari da irin lokacin da suka fara yakin su kuma ko wani gari da irin tutar da ake ba su misali to da sarki ya Musa ya zo ya kawo sarki shi wadan fodi ya bashi tuta ya zo zai gudanar da yaki so sarki ma kawai da ya tashi fita ya bi tunai ta kofar Banzazzo to da ya fita bai zaki dawa ba me zame ko yana ba sai inda Abuja take a yanzu to shi yasa sai suka canfa suka ce duk wanda ya fita da wannan garin to mulkin ya subuce musu kuma ba zai saki dawa ba to in ka duba ai kofar bai mana kofar bayi kofar bayan gari to shi yasa sai suka canfa da wannan sannan akwai kofar Kuyambana wannan kofar Kuyambana abin da yasa tayi suna saboda kofa ce anan ne sarkin Zazzau da sauran jami'an da suke gargashin mulkin Lullugati suka zo suka zauna aka yarjejeniyar yadda za a yi mulki ya mutanen fada da mutanen mayakan da suke cikin kasar Zazzau suka aje makaman su cewa sun sallama ma Turawa mulkin mallaka to a wannan kofar Kuyambana anan ne aka yi wannan abu wannan abu ya faru to shi yasa aka samu da kofar Kuyambana so kofofin kenan amma kuma abin da ke faruwa shine kofofin nan da gano wannan an samar da su ne saboda hali na tsaro ga birnin Zaria sannan kuma bayan nan suna tantance waye dan gari waye kuma ba dan gari ba sannan kuma tanan ne su karban kudin shiga wanda suke taimaka ma fada wurin wato gyaran gari da kuma ci gaban masarauta a wannan lokaci sannan kada manta tarihin Zazzau yana da fadi akwai abubuwa da suka shafi sarauniya Amina ita ma da ban murga mun taba ba
kafin ina so mu yi labarin sarauniya daban amma bayan an yi jihadi a kasashen Hausa me ya faru da kasar Zazzau
bayan an yi jihadi sai zaman to sarki ya Musa shine ya jagoranci wato jihadin da ya faru a kasar Zazzau shi wannan bawan Allah shi wadan fodi ya bashi tuta da ya bashi tuta sai zamanto shi kuma ya raba ma garuruwa kusan kamar guda uku tutoci su masu gudanar da nasu jihadin a area wuraren da suke misali an ba mu sarkin Nasarawa tuta an ba ma sarkin jama'a tuta akwai sarki daya da na manta ina tana zan bayyana shi kusan haka tsarin yake in ka duba Buboyero na Gombe sarki Shehu Usman bin Fodu shi ba shi tuta da ya ba shi tuta shi ma kuma ya bi manya-manyan garuruwan da ke karkashin area shi ya ba su tutoci to da aka tashi kaga jama'a da Nasarawa da Kefi yawa Kefi aka ba mu Kefi tuta to da Nasarawa da Kefi da jama'a sai suka zama to suna karkashin mulkin Zazzau ne a wancan lokaci saboda haka duk zanda za a nada sarki su jama'a da jama'ar da ke Kefi da jama'ar da ke Nasarawa suna da kingmakers din su za su zauna su zaɓi sarkin su sai sun zaɓa za su tura ma sarkin Zazzau sai ya dozo sai ya yadda sannan sai a dawo sai a yi nadin sarauta
Nasarawa dai ce wanda yanzu jiha ce
sai to wanda suke yanzu jiha ce to kaga abin da ke faruwa kenan sannan dama tun kafin ai jihadi sarkin Kajo shine kamar yake shugabantar lamuran duk da ke arean jama'a a wancan lokaci duk Hausawa da Fulani da wasu kananan yarurruka da ke wannan wuri duk suna karkashin mulkin shi ne to amma akwai Muhammadu akwai wannan sarki sarkin Kafin Yabo wanda shi ne ya sarauci wato jama'a a wancan lokaci da ya yaki sarkin Kajuru Haruna sai ya ci shi da yaki sai zamanto da arean Kajuru gabaɗaya da arean Kabilun gabaɗaya da Sunin Zam da Sikanin Kon da sauransu sai suka dawo karkashin mulkin jama'a sai aka tabbatar da wannan so bayan an yi jihadi a kasar Zazzau sai zamanto an nada an canza tsare-tsare na shugabanci tsare-tsaren shugabanci shine duk abin da za a tafiyar da shi dole a tafiyar da shi bisa tsari na musulunci haraji idan za a karba saboda akwai area wuraren da ke da tafilu wadanda ba su yarda su musulunta ba to ba yarda a ci da samu su yace dole sai sun musulunta ba amma za su biya jizya sakamakon suna zaune a daula ta musulunci za a ci gaba da kare su da dukiyoyin su da ƴaƴan su da matayen su ba wanda zai cutar da su amma kuma bayan hakan ya faru su kuma za su rinka biyan jizya domin maintaining ko kuma kiyaye rayukansu da dukiyoyin su da ake yi kaga na farko kenan su tsare-tsaren dalolin gaba ɗaya sai dawo tsari ne na musulunci har haka kuma tsari na tarbiyya ya canza garuruwan da ake tunanin ba su da malamai sai kasar zazu da take da malamai sai ta rinka tura malamai suna zama suna karantar da jama'a a wannan wurin a wayannan yankuna da yake gargashin mulkin kasar zazu a wancan lokaci an tura malamai da yawa sarakunan kuma sai suka kasance su ma malamai ne suna karantar da jama'a aka kafa makarantu aka kafa kotuna na shari'u da sauransu inda shari'a na aure da shari'a na ciniki na kasuwanci da shari'u da suka shafi filaye da gidajen jama'a da shari'u da suka shafi dabbobi da sauransu da kuma killacewa da tabbatar da mutane sun bada zakka na dabbobi ne yadda ya kamata na amfanin gona ne yadda ya kamata na dukiya ne na kudi da mutum ya ajiye shekara yadda ya kamata duk aka tabbatar da wannan sai zamanto kuma akwai idan sarki zai magana da wani sarki za a ga rubutu ake yi na larabci tsakanin sarkin jama'a da sarkin zanzu akwai ire-iren waɗannan abubuwa tsakanin sarkin jama'a tsakanin sarkin kefi da sarkin zanzu akwai irin waɗannan rubuce-rubucen tsakanin sarkin nasarawa da sarkin wato zanzu na wannan lokaci akwai irin waɗannan rubuce-rubucen saboda haka komai akan yi shi bisa ka'ida idan ka duba kundin tarihi abubuwan da turawa suka wallafa za a ga duk akwai irin waɗannan abubuwa a ciki
yanzu bayan an samu irin wannan canje-canje lokacin da aka yi jihadin Shehu Usman Dan Fodio an kuma zo sai daga baya aka zo aka samu mulkin mallaka na turawa wanda shi ya jazo wani canje-canjen kamar inda shi wancan ya kawo shari'ar musulunci da tsarin gudanarwa na musulunci
ya kawo canje-canje saboda me gaba ɗaya tsarin da musulunci ya zo da shi turawa ne sai suka rusa shi tsarin cewa sarki shine limami shine alkali shine kuma basarake wanda yake ba shi daraja da kima sai suka rusa shi sai zamanto sarki kawai an bar shi da sarauta amma ba ruwan shi da harkar alkalanci ba ruwan shi da harkar limanci
Dr. Salisu Bala kenan a tattaunawar su da wakilin mu Isa Lawal Ikra da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati insha Allah rana ita yau za mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tafiya da gabatarwa Zara Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya taimaka ya bada umarni sai injiniyan mu ne yau da ya daidaita mana sauti Mr. Vasco ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya Thank you.